Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Laraba 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi a bangaren tsaro a jamhuriyar Niger na ci gaba da maida martani bayan da kasar Faransa ta yanke shawarar mayar da sojojinta kimanin 400 da ta kwashi daga kasar Burkina Faso zuwa gida maimakon kai su Niger da Cote d'Ivoire. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan kasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Da yammacin jiya Talata a birnin Warsaw, shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Russia ta kai mata, kuma suka sha alwashin ci gaba da bada wannan taimakon. Shekara guda da ta wuce, duniya ta jajirce wurin ganin wato Kyiv bata fadi ba. Biden yana fadawa sama da mutane 10,000 waɗanda suka taru a wajen masarautar ƙasar Poland. Ya ce yanzu ya dawo daga ziyarar da ya kai a Kyiv, kuma zai iya cewa Kyiv tana nan da ƙarfinta, ta yi tsayin daka, kuma abu mafi muhimmanci tana da ƴancinta. Biden ya yi alƙawarin cewa taimako ga Ukraine ba zai yanke ba, kana ƙungiyar NATO ba za ta raba kanta ba. Ukraine ba za ta sha kai ba a hannun Russia, abadan hakan ba zai faru ba, inji Biden. Yana mai cewa kungiyar kawancin ta yi ƙarfi fiye da duk wani lokaci wurin taimakawa da makamai da kuma kayayyakin jin kai ga ƙasar wadda ba ta cikin kungiyar NATO domin kare kanta daga Russia. A hali da ake ji kuma, ministan harkokin wajen kasar China wanda take marawa kasar Russia baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa Ukraine ya faɗa a jiya Talata cewa kasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Qin Gang ya faɗa wa mahalarta wani taro akan tsaro da aka yi a Beijing cewa China ta damu da wannan yaƙi da ake yi kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni kuma ya bazu har ma ba za a iya shawo kansa ba. Ya ce China za ta ci gaba da yin kira ga tattaunawar zaman lafiya, kana ta yi amfani da hikimar Chinesawa wurin kwantar da tarzoma siyasar. China dai ta ki fitowa karara ta yi Allah wadai da mamayar da ta kai wato Russia ta kai wa Ukraine da kuma ayyukan rashin imani akan fararen hula a Ukraine. Kana ta cacaki wato takunkuman tattalin arziki da kasashen yamma suka dora wa Moscow daga kausar murya a cikin wannan lokacin. A kokarin da China take yi na kare Moscow, har yanzu China bata iya ta fito ta kira wannan yaki da mamaya ba wanda Russia ta kai wa Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasar Turkiya ke ci gaba da alhini na mummunan bala'i da ya sanadiyyar asarar rayuka da dama daga girgiza guda biyu da suka faru a lokaci daya makonni biyu da suka shuɗe, an fara kiyasta abinda za a kashe wurin sake gina kasar da kuma batun asarar haraji na kan iyaka daga tattalin arziki mai tangal-tangal. Wata cibiyar hada-hada mai zaman kanta ta kasar Turkiya ta kiyasta za a kashe sama da dala biliyon 80 wurin sake gine-gine a cewar rahotannin farko da cibiyar ta fitar kwanaki hudu akan girgizar. Bankin saka jari na Morgan Stanley a Amurka ya kiyasta za a kashe kimanin dala biliyon 38 akan gidaje, yayin da cibiyar zuba jari a New York JP Morgan ta ce za a kashe dala biliyan 25 wurin sake gina gidaje da abubuwan more rayuwa. Sai dai waɗannan alƙaluman ba su hada da rushewar tattalin arziki wanda bala'in ya haddasa a yankin, inda kimanin mutane miliyan 1,350 suke rayuwa kuma suke aiki, wani harkokin tattalin arziki da ya kusan kashi 10 na baki ɗayan tattalin arzikin ƙasar.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar a ɓangaren rahotanninmu. Masharhanta a fannin tsaro da jami'an fafutuka na ci gaba da bayyana matsayinsu Bayan da kasar Faransa ta yanke shawarar mayar da sojojin da ta kwashe daga Burkina Faso zuwa gida a maimakon sake girki sa kasashen Niger da Côte d'Ivoire kamar yadda aka ayyana a can farko. Wakilan muryar Amurka Sinamun Munabarma ya aiko mana karin bayani daga Yamai.
Dakarun musamman na Force Special kimanin 400 ne kasar Faransa ta girke a kasar Burkina Faso a matsayin wani bangare na matakan yaki da ta'addanci a yankin Sahel. Sai dai rashin ganin wani bayyananan sakamako yasa gwamnatin rikon kwariyar Burkina Faso yanke shawarar kawo karshen ayyukan waɗannan sojoji na rundunar Sabr waɗanda da farko Faransa ta yi shelar za ta zo da su Niger da Côte d'Ivoire amma kuma ta canza ra'ayi. Mai sharhi akan lamuran yau da kullum masaunin Faransa Sadiq Abba na bin diddigin abubuwan da ke wakana a yankin Sahel.
Wannan sojojin nan wanda suka bar Burkina Faso sojoji na musamman ne. Su ne ake doka kaman in za a kashe wasu manya-manyan mutane na jihada kaman Drukdel kaman Abu Arna al-Sahrawi manya-manyan mutanen nan su ne ake sa tare da su a kashe mutane kuma aka doki kaman ɗan Faransa aka doke su otage su ne suke yin abu kaga to wannan duka kenan ba a ga aikin da za su yi ba in suka zo Niger da yake yanzu harkokin sun cakule tsakanin Mali da Faransa kaga in suna Niger ma ba su iya tafiya Mali in suna Niger ma ba su iya tafiya Burkina tunda da Burkina ma abun ya lalace kenan shine aka ga in dai kudin a Niger za su yi amfani tunda akwai sojoji 1,500 ba sai an kawo wasu abubuwa ba kayan nasu ma da aka doka cikin jirage aka sashi inda Niger za su tafi kasan ba sai sun shiga jirage ba sai su ratsa kudin to da yake cikin jirage ne kenan nesa da Burkina Faso ne za su tafi.
Da yake bayyana ra'ayinsa akan matakin Faransar shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na cewa abu ne da ka iya haifar da gibi a fagen daga idan aka yi la'akari da yanayin tsaro da Burkina Faso ke ciki a yau.
Tunda kasar Burkina Faso ta buƙaci haka Faransa ta aiwatar suwa yanzu kasar Burkina Faso sai ta yi kokari ta maida hankali ga yakar ta'addanci ita kai tunda kamar ta nuna za ta iya yin shi a haka. Jiya ma an samu bayanin cewa an yi asara wajen soji 50 da wani abu barmakin 8 wanda an kafa.
Jigo a kungiyar M Sosando Gamace Muhammadu wanda ke farin ciki akan matakin soma ficewar sojojin da ya kira na mamaya daga yankin Sahel na ganin gwamnatin Macron ta yi kuskure.
Yau Zelensky ai yana son bindiga, yana son mutane. Kuma Zelensky ya ce ino Europeans zai shiga. Kuma sun ce suna taimakon shi da kaya. To ga mutane nan 400 dan mi ba a kai su can sojawa 400 an kai su Ukraine ai za su taimaka ma Ukraine inda gaskiya ne mayaka ne suna so su taimaka mutane.
A ƙarshen makon jiya ne kasar Faransa ta fara kwashe askarawanta 400 daga Burkina Faso bayan shudewar wa'adin wata guda da gwamnatin Captain Ibrahim Traore ta bayar akan buƙatar waɗannan sojoji na rundunar Sabr su fice daga kasar. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin Joe Biden ta fitar da wani kuduri a jiya Talata da zai hana wasu bakin haure daga neman mafaka a nan Amurka. Kana zai baiwa gwamnatin damar maida su kasashen su cikin gaggawa. Wannan kudurin da ke zama wani bangare na yunkurin gwamnati wurin dakile kwararren bakin haure ta kan iyakar Amurka da Mexico. Tuni ya sha sukan lamiri daga masu fafutukan kare bakin haure. A ƙarƙashin wannan kudirin duk wani bakon haure da bai bi tsarin da Amurka ta gindaya ko kuma ya gaza neman mafaka na jin kai daga wata ƙasa da ya biyo cikin ta zuwa Amurka ba to za a ɗauka bai da cancantan samun mafaka a Amurka sai kila in ya bi wata hanya ya samu wata cancantar. Duk wanda ba su samu cancanta ba ko kuma ba su iya nuna shaida na neman mafaka daga wata ƙasa ba to za a hana musu samun mafaka kuma za a maida su a ƙasashen da suka fito ba tare da ba su daman gani mai shari'a na bakin haure ba. Rundunar tsaro a Somalia ta kawo ƙarshen mamayar sa'o'i 7 da mayakan Al-Shabab suka kai akan wani ginin farin hula a gabashin birnin Mogadishu a cewar gwamnatin Somalia. Ma'aikatar yaɗa labaran gwamnati ta ce mayakan sun kashe mutane 10 kana suka raunata wasu 7 ciki har da jami'an tsaro da suka fafata da 'yan bandigan wurin kawo ƙarshen mamayar. gwamnatin ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su fararen hula ne da basu hawa ba basu sauka ba, wanda suka hada kuma da sojojin da suka fafata da 'yan ta'addan. 'Yan bindigan sun kai mamaya a wani gini da ake kula da wasu runduna masu biyayya ga gwamnati da suka samu raunuka a wasu ayyukan soji a tsakiyar kasar. Tun cikin watan Agustan bare ne dakarun gwamnatin Somalia tare da taimako wasu dakaru na mayaka na cikin gida da suke taimakawa gwamnatin suka facantaki Al-Shabab, lamarin da ya sa kungiyar Al-Shabab ta koma bayan gari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
Ubangidana da zaka dauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na. Gidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na.
Ubangidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na.
Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa. Gidana da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a ginci kwana.
Ubangidana da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe na.
Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa, rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa, gami da takalma sun fi na kafar kowa, dangi agogo na ya fice na gunkowa, daidai da zobe na ya fi hasashen kowa, hata da biro na alkalam na zannawa. Ubangidana da zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana. Ubangidana da zaka dauki zance na gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban.
Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu 'yan kwanaki ake kirgawa zuwa manyan zabukan Najeriya na wannan shekara, zaben da aka yi ta dakonsa kuma a ci gaba da laluban irin rawar da mata za su iya takawa wajen tabbatar da an samu gudanar da zabe mai tsafta. Yau shirin ya karbi bakuncin Hajjiya Maryam Garba Usman, shugabar cibiyar da ke rajin samar da daidaito a al'umma, wato Center for Democracy and Gender Inclusion, kuma jagorar gangamin Vote Not Fight, sai Hajjiya Amina Muhammad da kuma wata matashiya Aisha Dallani domin tattauna maudu'in namu na yau. Na kuma fara da yi wa Hajjiya Maryam tambaya ne a game da makasudin wannan gangami na Vote Not Fight. Ai sauraro lafiya.
Alhamdulillah, Vote Not Fight zan yi cewa ba abu ne na jiha guda ɗaya ba, abu ne na ƙasa gabaki ɗaya, national movement ne, amma ni nake coordinating Kano State. So dalilin da yasa aka fito da Vote Not Fight, zaki da slogan din ana cewa zabe ba faɗa ba ne, kira ne da ake yi wa al'umma, zabe za su yi ba rigima, ba hayaniya, ba zubar da jini cikin lumana kamar yadda ake sa rai za a yi.
To kike kallon zaben na bana, duba ga irin matsaloli da al'umma take fuskanta.
To alhamdulillah, zaben bana zai zo da kalubale kala-kala wanda suna irin cikin kalubalen da za su kawo kamar tsaiko a zabe, ba lalle ta hannun hukumar da take a wata zabe ba, amma ta hannun mutanen da su za su je su dan wannan. In kin duba yanayin yanda kasar mu take, zaben kasar mu dole sai a inda kai register, kuma da yawa daga cikin mutanen mu za ki ga ba a gari suke zuwa suke yi domin zabe. So kuma ga wannan matsaloli da suka faru na rashin mai, rashin kuɗi a hannu, zai iya kawo cikas ga wanda za su taso daga jihohin da suke aiki zuwa inda za su zaɓe. Da ɗaya kenan. Na biyu, su kansu wanda za su zaɓa, wanda suke ma a jihohin su ko a wadda akwatunan su suke, wannan yanayin ya taɓa su da har suke ganin ba shi da amfani su yunƙurin zuwa wurin zaɓe ko kawo wani canji da za su. So wannan ƙalubale ne babba, inda har kullum kiran da muke wa al'umma kada ya mana shi ne dalilin da zai sa wannan dama da muka samu ta kubce mana, ma'ana damar da za mu zaɓi shugabannin da za su jagorance mu na tsawon shekara huɗu. So idan ɗan tsaiko da damuwan da muke ciki, wanda a kwanaki ko a watanni za su iya wucewa, kada ya kawo cewa ba za mu iya zuwa mu yi zaɓe ba, zaɓi shugabannin da muke ganin su za su mana adalci, za su kawo ci gaba. So wannan shi ne kiran da muke yi ga al'umma, wanda na san da wuya kuma dole sai an daure, an sa ƙasar da ci gaba a gaba kamar mutane su overcome wannan damuwar.
To Aisha, kin taɓa yin zaɓe?
Gaskiya ban taɓa yi ba.
Yaya kike ji yanzu da za ki zaɓe, kuma me kike fata a wurin wannan zaɓe na bana?
Tunda ban taɓa yi ba, na ji a raina ina son na yi, saboda ni ma a dama da ni wajen kankanin an zaɓa shugaba na gari, kuma a gani na wannan zaɓen da za mu yi gari ne mu yawa, ya so mun san wanda za mu zaɓa kuma wanda ya dace da mu. Ina ganin insha Allah za mu yi ƙoƙarin mu a kai.
Ba wai na ce ki faɗa min wani ne ɗan takarar ki ba, menene ake duba wajen zaɓen shugaba na gari?
To duk da shugabannin mu duka suna ƙoƙari, za ka yi la'akari da abin da ba ku samu ba a baya, sai ku ga waye zai daɗa ɗaukaka ku ya ɗauka ƙasar ku, ya duba abin da ya dace da ku, zai fara duba ku kafin ya duba nashi uzurin. Abin da za ku duba kenan wanda zai dube ku.
Na dawo gare ki Hajjiya Amina. Yaya kike kallon wannan zaɓe na 2023?
Dai ga manan dai, masha Allah, zaɓe kaman Allah ya dan insha Allah. Inda dai ake fargaba ana gani kaman zaɓe zai zo da tashin hankali da hayaniya, amma mu dai muna addu'ar Allah ya da ko da yake ana cikin wani hali na tashin hankali, ga yunwa, ga wahalan mai, ga rashin abinci, ga rashin kuɗi a hannu. Amma Allah ya da za a yi zaɓe lafiya lau.
Me yake baki wannan ƙwaƙwarar yaƙinin cewar zaɓe zai tafi lafiya?
Alhamdulillah, tunda yanzu mutanen mu duk kowa ya waye, yanzu kowa idanunsa ya waye, yanzu kowa yana neman yanci, kansa muna neman yanci mu samu zaman lafiya. Da ba mu waye ba, za ka zo ba shiga gida gida ana ba mata sabulu ɗan naira 20, naira 10, a ce ka zaɓi wanda bai cancanta ba. Kana ji kana gani ga abin da ya kamata ka zaɓa, ba za ka zaɓa ba, don saboda tsabar kuɗi za yau dare ka baka 20, 10 ɗan sabulu, a ce ka zaɓi wane, idan ya hau insha Allah wanda zai maka zai fi wannan. Alhali kuma suna hawa, babin da za su yi muku sai su manta da lamarin ku, sai lokaci ya yi su sake zagayowa.
Hajjiya Maryam, gare ki. Kasancewar jihar Kano na daga cikin jihohin da a duk lokacin da aka ce lokacin zaɓe ya kunno kai, ake mai da hankali kan jihar domin irin tarihin da ake da shi a baya. Yaya al'amarin ya kasance wannan lokaci, kuma kasancewar ki kike jagorantar wannan shiri a jihar Kano, wani irin tarba mutane suke muku, kuma yaya mutane suke karɓan saƙonnin da kuke kai musu?
Farkon sanda aka fara harkar siyasa campaign ga dangadan da ya faru, za ki ga cewa muna ta farin ciki komai ya zo da tsafta saboda dokar zaɓe da aka gyara ta 2022 ta haramta abubuwa da dama na tashin hankali a wurin yakin neman zaɓe. Amma da zaɓen ya zo ga dangadan a satin nan zaki ga akwai damuwa da yawa da yake faruwa musamman a cikin ƙwaryar birni inda zaki ga ƙorafe-ƙorafe na tashin hankali ko na tsoron ma abin zai faru. Ko da ganin mutanen da kake tunanin za su iya kawo tashin hankali ka gansu a unguwannin da kake zaki da ya kawo tashin hankali da dama.
Gare ki Aisha, akwai wani ma'auni da ya kamata matasa ko kuma al'umma su yi amfani da shi wajen zaben shugaba na gari?
Akwai su gaskiya saboda yanzu zaki ga wani zai fito sai a ce ba shi da kuɗi ba za a zaɓe shi ba. Alhalin kuɗi gwamnati ke raising kuɗi.
Wato gwamnati ke samar da kuɗi?
Eh, gwamnati ke samar da kuɗi. Mutum da za a zaɓa ba shi zai amfani da kuɗi daga alzawansa ba. Amma mu kuma yanzu sai muke ga idan mutum ya fito in ba shi da ƙaurin suna ba za a zaɓe shi ba. Alhalin wannan ƙaurin sunan ƙarshe da muke bi shi ne gaba ɗaya za mu faɗa rami. Idan mutum ya fito a duba a yi addu'a Allah ya mana zaɓen alkhairi mu zaɓi wanda ya dace ba wai mu ringa bin kuɗi ba.
Akwai abin da ake cewa bangar siyasa wanda yawanci matasa ake amfani da su, maza da mata kuma duka. Wace irin nazari ya kamata a ce matasa musamman a wannan zaɓe sun yi domin tabbatar da cewa sun ƙauracewa bangar siyasa?
A gani na kada matasa su bi son zuciya saboda a garin bin son zuciya zaki ga wasu sun faɗa ma halin da ba shi bane, wasu sun ji raunuka, wasu sun rasa rayukansu. Alhali idan mutum so yake yi ya yi kamfen akwai hanyoyi da yawa da zai nuna muku cewa shi ne shugaban da ya dace da ku, ba sai ya tura ku kun yi abubuwan da za ku ɗaga wa kanku hankali sannan ku ɗaga wa mutane hankali ba.
Hajji Amina, kina gani za a fasa yin wannan?
A yanayin da yanzu aka ɗauka insha Allah zaɓe son ranka zaka zaɓa, saboda yanzu ba kuɗin mabalance wani har zai kokare shi zai kai ba kuɗi ya baka cin hanci ya ce gashi nan gaba dan an hau za a muku abin da ya fi wannan sun waye yanzu ba wanda zai dada wannan.
To misali yanzu idan a ce a cikin 'yan siyasa nan akwai waɗanda suka yi tanadi zuwan wannan zaɓe, me ya kamata mutane su yi?
Ana mu waye wanda muka sani muke tafa da kai wanda mutane cewa idan an baka ka karba ka ci ka je ka zaɓi wanda ya cancanta dama kuɗinka ne in dai ba suka boye sun an baka kuɗin ka karba ka sa hannu bibbi ka karba ka yi godiya saboda da wannan bangare in ba wannan lokacin ba za ka samu kuɗin ka ci ba ba mai wannan lokaci yayi kawai kuma ka tabbata cewa ka zaɓi wanda ya cancanta saboda yanzu an sha wahala an cin jiki an gani an waye wanda zai dan zai je zaɓa wani saboda abin duniya kuma ka zauna ba zai tukula ka ba.
In suna gani cewa yanzu al'ummar Najeriya karankata kafuwa yana cikin halin haula, aljihu ba kuɗi, kuɗin mutane ya makalkale a bankuna, ana ƙarancin man fetur ga kuma tsadar sa, ga matsin rayuwa yayi yawa, ga kuma tsadar rayuwa gabaki ɗaya da tabarbarewar arziki a yadda ake faɗi, ba kya gani waɗannan wasu dalilai ne da zai iya sa matasa su amince da duk wanda zai kawo musu kuɗi?
Gaskiya wannan ne yanayi ba yanayi ba ne mai daɗi, amma kuma sai mu nuna wa shugabannin mu ƙarfin talaka saboda mene nan ma fi su ƙarfi tunda mu ake mulka komai namu ne, kada mu bari ƙarfin gwiwanmu ya karye idan ana son a karya mana ƙarfin gwiwa. Kamata a yi mu jajirce mu nuna ƙananan abubuwan da ake ba mu ba shi zai sanya imanin mu ya siye zuciyarmu ba. Daga ƙarshen wahala daɗi izizu kamata a yi mu jure an san juriyan ba shi da daɗi saboda akwai mata akwai yara ga maganar lafiya ko wani abu, amma idan har muka yi haƙuri na ƙanƙanin lokaci ne kuma amma in har muka nuna kwaɗayinmu ko wani abu a lokacin za a samu damar shiga zuciyarmu kuma wannan wahalar da za mu sha na ƙanƙanin lokaci in muka kasa jure shi shi zai haihu ya zama na shekaru masu yawa.
Mai sauraro kada a sha'afa shirin ciwon ƴa mace ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma da haka za mu yi sallama a cikin shirin na yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da cigaban shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
To madalla a gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Don fara sharhin jaridanmu na wannan makon ne da jaridar Mitasiyon ta kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ta rubuto mana cewar yanda ake raɗe-raɗin wanda zai gaji kujeran shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a faɗin kasar ta shugaba Paul Biya, wai ɗansa ne mai suna Frank Biya, amma ɗan bangaren masu amfani da harshen English din kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci yayi. Jaridan Economic Quotidian kuma cewa ta yi rikicin Russia da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yanda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zabi, amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya beya da su kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma ƴan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin kasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokari da yake matuƙa gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Ekohusante kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Mustamal Damalashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya kuma tsince baragurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki ɗaya. Sai kuma jaridan Zerasion kuma ta yaba wa hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a faɗin kasar Kamaru baki ɗaya, sun yi haka ne ba don komai ba, domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma almundahana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Messager ta kasar Jamhuriyar Kamaru, wanda ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da ƙarfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Atanganakuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara halin ka, yayin da ake zarginsa da rubuta ciki akan waɗansu maƙudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin Bautin kasar tarayyar Najeriya, aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari, amma hali yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake binsa. Shi ne shugaba Biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garinsu Bama awal garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To bare mu a takaice da yammacin jiya Talata a birnin Warsaw. Shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Russia ta kai mata. Kana suka sha alwashin ba za su daina ba da wannan taimakon ba. Shekara guda da ta wuce duniya ta jajirce don ganin cewa Kyiv ba ta faɗi ba. Biden yana faɗa wa mutane sama da 10,000 da suka taru a wajen masarautar ƙasar Poland. A hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen ƙasar China wanda take mara wa Russia baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa Ukraine ya faɗa a jiya Talata cewa ƙasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Qin Gang ya faɗa wa mahalarta wani taro akan tsaro da aka gudanar a Beijing cewa China ta damu da wannan yaƙi na kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni kuma zai bazu har ma ba za a iya magance shi ba. Yayin da ƙasar Turkiyya take ci gaba da alhini na mummunan bala'in da ya sanadin asarar rayuka da dama daga girgizan ƙasa guda biyu a lokaci guda makonni biyu da suka shuɗe, an fara kiyasta abin da za a kashe wurin sake gina ƙasar da kuma batun asarar haraji na kan iyaka daga tattalin arziki mai tangal-tangal. Wata cibiyar hada-hada mai zaman kanta ta ƙasar Turkiyya ta kiyasta za a kashe sama da dala biliyan 80 wurin sake gine-gine a cewar rahotannin farko da cibiyar ta fitar kwanaki hudu a kan girgizar.
To masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma can anjima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.